السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشي قبل تفسير القرآن ما يجرم نا وتر رمضان شكرة دبو ديادة دريه دودة أربعين دأوكو هجرية شكرة دبو دودة عشرين دبو ميلادية daga wannan masallaci mai tarihi mai albarka, masallacin ASD da yake layin babban dodo a Makera Kaduna Najeriya. Muna cikin suratul Maida, kuma wannan shine a darasi na biyu bayan darasin muqaddima da muka yi wa wannan sura. Malam zai karanto mana aya ta biyu. Ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
نعم. Wannan aya ta biyu daga cikin ayoyin suratul Maida tana ɗaya daga cikin ayoyi guda 14 da suka fara da ya ayyuhal ladina amanu a cikin wannan sura. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, la tuhillu sha'airallah, kar ku halatta wa kanku tozarta abubuwa na shari'ar Allah da abubuwan da idan ka gani za ka tuna da Allah ko kuma Allah ya hana wannan abu, ku halatta wa kanku aikata waɗannan abubuwa. Wato sha'air Allah, malam yace jam'u sha'ira wa hiya shara'i'u Allah. Abinda ake nufi da sha'air Allah, ma'ana shari'o'i na Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'alimu dinihi, da alamomi na addinin shi, wato bisaidi fil ihrami, karku halatta abinda Allah ya haramta a shari'a ta hanyar yin farauta a lokacin da ake harama da aikin hajji ko umra, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Allah ya haramta muku farautan abun da yake kan tudu matukar kuna da harama. Wala shahrul haram, kada kuma ku halatta wa kanku yin yaƙe-yaƙe a cikin wannan wata mai alfarma, bil qitali fihi, ta hanyar yaƙi a ciki, walal hadiya, sannan kuma kada ku halatta wa kanku tozartar da abinda aka shirya na hadaya da za a kai a yanka ko a soke a garin Makka ko a cikin harami. Ma uhudiya il haram minan na'ami, dabbobin da aka fitar na hadaya da za a kai zuwa ga harami, awaki ne, tumaki ne, shanu ne, raƙuma ne, بالتعرض له kada ku taba idan kun ga wayannan dabbobi na hadaya to ku sani cewa dabbobi ne na Allah subhanahu wa ta'ala kada wanda ya tozartar da wayannan dabbobi walal qala'ida hakan nan kada ku tozartar da abubuwan da ake ratayawa malam yace jam'u qilada wa hiya ma kana yuqalladu bihi min shajar al-haram liya'mana al-kharij min al-haram kaman abunda da suke yi a zamanin jahiliya. A zamanin jahiliya sun kasance idan mutum zai fita daga cikin harami, sai mutum ya samu wani itace ko wata saiwa ko wani reshe na bishiya daga cikin haramin Makka sai ya rataya. Idan ya rataya sai ya fita da shi, ma'ana kaman ya ɗauko wata amana daga cikin haramin Makka. Shine malam yace ma kana yuqallad bihi min shajar al-haram, abinda larabawa a da suke ratayawa na daga bishiyoyin harami, liya'man al-kharij min al-haram, domin wanda ya fito daga harami ya samu aminci. Duk wanda aka ganshi ya fito daga haramin Makka ga alama ya dauko ciyawa ko wani reshe na bishiyar Makka, sai a ce to wannan yana nuna zaman lafiya yake so, baya sa fitina. فَمُنِعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ فِعْلِهِ وَنَهَاهُمْ عَنِ اسْتِحْلَالِ نَزْعِ شَيْءٍ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ dan haka aka hana musulmai aikata wannan. Mu a addinin musulunci an yi wancan a zamanin jahiliya, in mutum zai fito daga harami ya yanko ciyawa ya fito da ita, amma a musulunci an hana al'ummar musulmi aikata haka. وَنَهَاهُمْ عَنِ اسْتِحْلَالِ نَزْعِ شَيْءٍ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana al'ummar musulmi tumbuke wani abu daga cikin bishiyoyin da ke harami, kamar hadisin da ya zo a cikin sahih al-Bukhari daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma annahu qala yace kana rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yawmal fatihi makka a ranan da aka ci makka da yaki yana cewa inna hadal balad lalle wannan gari na makka harramahu allah alla ya haramta ai wani barna a wannan gari. Duk wani wanda yake cikin garin Makka yana da aminci, hatta ciyayin garin Makka la ya'budu shawquhu, ciyayin garin Makka masu kaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a tsinke, wala yunfaru sayduhu, in an ga dabbobin farauta cikin garin Makka kada a kore su, wala yaltaqatu laqtatuhu illa man arrafaha, kada wanda ya tsuntuwa a Makka ya dauka, sai dai idan ka dauka zaka yi cigiya. Ma'ana garin Makka an bata wannan harami da wannan aminci da wannan amana. Wala tuhillu, hakan nan kuma Allah ya ce ya ku inda kuka yi imani kar ku halatta amina aika su dinal baitul haram, wa'anda suka fito daga garuruwansu za su je masallacin Ka'aba su yi hajji su yi umra, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar a taba su, bi an tuqatiluhum, kar ku yake su. Duk wanda ya bar abin da yake yi ya kama hanya zai tafi Makka ya yi aikin hajji ko umra, to yana da wata amana ta musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala. Yabtaguna fadlan ay rizqan min rabbihim, wa'anda suke hada abubuwa guda biyu sun tafi Makka dan neman arziki, bitijara ta hanyar kasuwanci, wa ridwanan kuma sun tafi Makka dan neman yardan Allah su sauke farali ko kuma su aikata aikin hajji na sunna ko umra ta sunna. Wa ridwanan minhu biqasdihi bizanihim alfasid, yadda ainihin suna neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala, ko da a ce kafirai ne, su a rayawansu suna raya cewa suna neman yardan Allah ne. Wa nusika min hadhihi al-ahkam hurmatul qitali fi ash-shahr al-haram, wa innahu hukunce da Allah ya faɗa gaba daya la tuhillu sha'irallahi wala ash-shahr al-harama wala al-hadiya wala al-qala'ida wala amina al-bayt al-harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana, abubuwa guda biyar kenan Allah ya lissafta yace kar a taba su. To daga cikin abubuwan nan guda biyar, guda daya an warware wannan hukunci shine malam yace wa nusikha min hadhihi al-ahkami hurmatul qital fi ash-shahr al-haram Allah ya share wannan hukunci na haramcin yin yaki a cikin wata mai alfarma bi kaulihi Allah subhanahu wa ta'ala yace faqtulu al-mushrikeena haythu wajadtum wa khuduhum wa asruhum wa qudu lahum kull marsad dan haka Allah ya riga ya ce wannan haramci ya riga ya dage shi wa adamu man'i an amin al-bayt al-haram bi qawlihi hakan nan cikin abubuwa guda biyar da Allah ya haramta ya ce kada a hana kar a shiga tsakanin wanda zai je aikin hajji ko umara kar a hana shi to a lokacin ai mushrikai suna zuwa to shi ma wannan an riga an soke wannan hukunci Allah ya ce innamal mushrikuuna najasun wala yaqrabu almasjid alharam ba'da 'amihim hada cewa lalle mushrikai najasa ne daga wannan shekarar kada mushrikin da ya ƙara kusantan dakin Allah kada mushriki ya ƙara zuwa da sunan aikin hajji ko umra yace wal qala'id allati kanat fil jahiliya taqalladunaha min liha'i shajar alharam hakan nan daga cikin abubuwan da a zamanin jahiliya ake yi shine yadda mushrikai a zamanin jahiliya suke cire a kaman saiwa ko kuma su cire bawo na daga cikin bishiyoyin harami in sun cire bawon sai su rataya cewa su fa ɗan harami ne ay kasharahu wato bawon bishiya wa qala ba'dhum lam yunsakh illa alqala'id wa in sama lamai suka ce a'a sauran hukunce hukuncen duka suna nan sauran hukunce hukuncen duka suna nan amma banda wa'annan alqala'id din li'annahu min 'amal al-jahiliyya domin yana daga cikin ayyukan jahiliyya anan wurin ita kalmar qala'id tana da fassarori guda biyu da akwai wannan fassara da malam yayi na cewa alqala'id shine rassan bishiya ko ciyayi ko bawo na bishiya da mutanen Makka suke zugewa suna daurawa a jikin su kaman wato kaman wani kambu ko kuma kaman wani guru da suke yawo da shi in an gani a ce wannan mutumin dan Makka ne ba a taba shi amma daga cikin abubuwan da ake kira da suna alqala'id wato da akwai igiya da ake daurawa raƙuman da za a tura su domin a soke su a filin a ainihin idan an dawo Mina za a soke su wa'annan raƙuma akan tufka igiya a daura musu domin duk wanda ya gansu koda sun bace a san cewa wa'annan raƙuman an aika su Makka ne wannan shi ma sunan shi alqala'id dan haka wa'annan dabbobi da aka rataya wa wa'annan igiyoyi ba suna alqala'id su ma suna da martaba a shari'a wanda bai kamata ko bai halatta a tozarta su yace li'annahu min 'amal jahiliya wa idha halaltum min al-ihram Allah yace idan kun warware harama kun riga kun gama aikin hajjin ku kun zo kun yi tawaful ifada ko kuma kun gama umran ku kun yi sa'ayi kun gama fastadu to nan ya halatta kowa ya je farauta wannan umarni na fastadu ku yi farauta amru ibaha umarni ne na halattawa ba umarni bane na wajabtawa wa illa inda a ce duk wani umarni yana nuna wajibi da yanzu duk wanda ya gama aikin hajji dole ya je farauta dan Allah ya ce wa idza halaltum fastadu in kun gama aikin hajji ku je ku yi farauta wanda kuma ka san cewa wannan umarni ne na cewa da an haramta farauta in kana da harami a jikinka yanzu tunda ka warware haramin ka kammala hajji ko umra to an baka dama kayi wannan farauta shi yasa malamai na usulu suke cewa al'amuru ba'da al-hadri yufidul ibaha al'amuru ba'da al-hadri yufidul ibaha idan kaga Allah ya bada umarni kayi kaza bayan da ya hana to yana nuna wannan abin halal ne Allah ya ce ku yi farauta bayan da ya ce kar a yi farauta to ya nuna cewa farauta halal ne shikenan amma ba wajibi ba ولا يجرمنكم أن يكسبنكم شنعان بفتح النون وقرع بسكونها ko shan'an ko shana'anu bughdu qaumin Allah ya ce kada kiyayyanku da waɗansu mutane ya sanya ku li'ajli an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu kar ku yadda saboda waɗansu mutane sun hana ku shiga Makka wannan ya sanya ku yi ta'addanci alaihim bil qatl ku kashe su wa ghairihi da wani su domin wannan abu ya faru a shekara ta shidda bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mafarkin ya shiga Makka da yayin wannan mafarkin gashi kuma ana yaki tsakanin ƴan Makka da ƴan Madina tunda aka yi hijira yanzu an yi shekara shidda ana yaki wannan karan ajima wa'ancan wancan karan ajima wa'ancan to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin mafarkin ya shiga Makka sai ya kira sahabbai ya faɗa musu yace ina sanar da ku nayi mafarkin na shiga Makka da ku tashi mu je Makka aka yi shirin umra aka sanya fararen kaya aka tafi Makka da aka kama hanya an tafi daidai wurin da aka yi sulhun Hudaybiya mushrikai suka ji labari suka ce ba zai yiwu ba ba za mu yarda ku shiga Makka ba a lokacin nan aka ce to ya kamata a samu wanda za a tura wanda zai je ya magana da su aka ce sayyidina Umar ka tafi yace ni ban da dangi a Makka in naje dama haushi na suke ji in sun kashe ni ko wani abu babu abin da zai faru aka ce to a aika sayyidina Uthmanu dangin shi na da yawa a Makka aka aika shi sayyidina Uthmanu ya tafi garin Makka ya je ya nuna wa ɗan Makka cewa ba fitina aka zo yi ba an zo ne a yi umra kawai a koma ɗan Makka suka ce wa sayyidina Uthmanu kai ba mu da matsala da kai idan kai kana so ka yi dawafi ga kaza ka aba je ka yi dawafi amma dai Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da sauran sahabbai ba mu yadda wani ya shigo garin Makka ya dawafi ba sayyidina Uthmanu ya ce tunda ni an hana ni na yi dawafi tunda an hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dawafi to ni ma ba zan yi dawafi ba ana nan kawai sai labari ya taho wai mutanen Makka sun kashe sayyidina Uthmanu shine fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a zo a yi mubaya'a ita ce ake cewa bai'atul ridwan wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da mu'minan da suke maka mubaya'a a karkashin bishiya mu'minai 1,500 suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a abin da ya nuna cewa sayyidina Uthmanu yana nan da rai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga hannun shi a yi mubaya'a ya ce kuma ga hannun sayyidina Uthmanu ma'ana da yarda ba kenan aka zo aka yi mubaya'a akan sai dai a ƙari tunda an kashe sayyidina Uthmanu mutanen Makka suka ji labari suka firgita suka aiko a zo a gani da suka aiko a zo a gani ne musulmai suke ciki dan aikin su yana zuwa ya gara kuma an rata ya musu takarma an yi daura musu a tsumbo kara ana nuna cewa an zo yin hadaya ne an zo yin dawafi ne an zo yin sa'ayi ne an zo yin umra ne ba fitina aka zo yi ba wannan bawan Allah ya koma ya faɗa wa mutanen nan waɗannan mutane ba sun zo fitina ba ne ya ce kuma hakika na je na ga sarakunan duniya na ga yadda ake girmama na gaba ya ce amma ban ga irin ban taɓa ganin sarkin da mutane suke girmama shi ba irin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ya kaki kakin baya taɓa ƙasa za su caɗe shi in yi alola ruwan alolan da ake tarawa za a yi ta kokowa kowa yana so ya dangwala ya shafa ya ce ya gama sun biyayya ya ce lalle waɗannan mutane ba za su taɓa bari a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan aka zo sulhu aka rubuta sulhu na Hudaybiya aka amince to musulmai su koma Madina shekara ne zuwa shekara ta 7 bayan hijira zo su yi umra yi wannan umara da ake cewa umratul qadiyya wayan suna cewa umratul qada'i ba alqada'u bane ba umura ce taramawa ba dan ba ramuwa bane Allah subhanahu wa ta'ala yace fa in usirtum famastaytara min alhaji Allah yace in zaka je aikin haji ko umura sai aka toshe hanya to kai hadayanka dan haka musulmai sun riga sun yi hadaya a wannan sulhu na Hudaybiya an gama wannan shekara da ta zagayo aka je aka yi umura ba umratul qada'i bane umratul qadiyya ne alqadiyya hiya qadiyatul Hudaybiya wannan sulhun da aka yi na Hudaybiya shine aka ce to yau da wannan shekaran ba mu yadda ku shiga Makka ba ku koma shekara ne zuwa ku zo ku yi amma far ku dauko makami daga ku sai wukan yanka nama aka zo aka dinga rubuta sharuɗa ba mu yadda ba ku koma mun yadda za mu sulhu da ku na tsawon shekara 10 za ku shiga Makka za mu shiga Madina mun yadda cewa duk wani musulmi wanda ya musulunta daga Makka ku mai da shi Madina duk kuma wani dan Madina wanda ya rinda ya koma zuwa ga ƴan uwansa a Makka za mu rike kayan mu abubuwa da dama Sayyidina Umar yace ya ga tashin hankali yace an zo an rubuta bismillahir rahmanir rahim mushrikan nan suka ce ba su yadda da wani arrahmanir rahim ba an aka rubuta muhammadur rasulullah suka ce ba mu yadda ba inda mun yadda shi rasulullahi ne da ba mu hana shi shiga Makka ba duk abinda aka zo aka rubuta na sharadi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ku rubuta na amince Sayyidina Umar yace kashi bai taba samun shakka akan musulunci ba sai ranan da aka yi sulhun Hudaybiya yace sai gashi kiri-kiri duk abinda kafiran nan suke so annabi ya ce ya amince a yi Sayyidina Umar yace sai da ya samu shakka amma kuma alƙawari ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqudi taken wannan sura kenan alƙawari yana nan musulmai suka rike wa'annan alƙawarin didda tsananin shi da nauyin shi akan al'ummar musulmi amma sakamakon rike alƙawari ne ya biyo baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita su akan kafirai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin shekara 2 daga cikin shekaru 10 da aka yi na sulhu kafirai shekara 2 kaɗai suke suka karya alƙawarin sakamakon sun karya alƙawari kuma aka yi fatuhu Makka a shekara ta 8 bayan hijira kuma aka ci su da yaƙi dan haka abinda kenan musulmi ya rike amana ya rike alƙawari in dai ka rike amana ka rike alƙawari Allah subhanahu wataala zai dora ka akan maƙiya haka aka zo aka yi wannan sulhu na Hudaybiya musulmai suka dawo suka koma garin Madina Sayyidina Umar yake cewa ya Rasulullah kai ka ce mana kai mafarkin zaka shiga Makka to yaya akai ba a shiga ba yace kwarai ne mafarkin zan shiga Makka amma sai na ce muku a wannan shekara na ce kwarai ne mafarkin zan shiga Makka amma ai ban ce muku a wannan shekara ba Allah subhanahu wataala yiwa annabi fatahi inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkar wa yutimma ni'matahu 'alayka Allah subhanahu wa ta'ala yace lalle wa annabi fatahi wannan sulhun da aka yi na Hudaybiya shi kanshi fatahi ne sai gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya bada dama dan Makka ya shiga Madina dan Madina ya shiga Makka a isar da sako a yi zumunci a fahimci juna daga nan ƴan Makka suka dinga shiga musulunci yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya ku taimaki juna akan nagarta bi fi'li ma umirtum bihi ta hanyar aikata abinda aka umarce ku aikata a wat taqwa bi tarki ma nuhitum anhu ku bar abinda Allah ya hana ku wala ta'awanu fihi kada ku yi taimakekeniya fi hadfu ihdat ta'in fil asli ay wala ta'awanu kenan alal ismi kar ku taimaki juna akan sabawa Allah al-ma'asi wal-udwan da ta'addanci at-ta'addi fi hududillah kar ku taimaki juna wurin yin ta'addanci akan iyakokin Allah subhanahu wataala Allah ya ce ku taimaki juna akan nagarta da tsoron Allah ku taimaki juna akan ayyukan kwarai dan uwanka yana so ya zo tafsiri, kana da abun hawa goyo shi akan mashin, goyo shi akan keke, dauko shi akan mota, ku je miki juna. Dan uwanka yana bukatan ka je ka tsaya ne akan wani abu, ka je ka tsaya ne. Dan uwanka yana so ya bar sabawa Allah, ka taimake shi ya bar sabawa Allah. Dan uwanka yana so ya bautawa Allah, ka taimake shi ya bautawa Allah. Amma Allah ya ce wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwani, kar ku taimaki juna akan sabawa Allah da ta'addanci. Dan uwanka yana so ya je yayi caca, zai je yayi najabet, kai kuma kai ne ka iya, kai zaka taimaka ni. Aka ce har matan aure wai a cikin gidaje wai suna ba yara kuɗi, a je a yankan musu tikiti na wannan caca na najabet. To wannan shine wala ta ta'awanu 'alal wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwani, kar ku taimaki juna akan zunubi da kuma ta'addanci. Yana so ya je gidan kallo yace da Allah idan za a yi mash din nan, da Allah ka tuna mun, kai kuma kai ne kake tunane idan za a yi mash din, da kai yake taimakon shi akan sabawa Allah da ta'addanci. Zai je barna, kai zaka tunane, kai zaka kai shi, kai zaka raka shi. Dan haka da kai da shi duk kun taro akan barna akan sabon Allah. Wattaqullaha khafu iqabahu, ku ji tsoron ukubar Allah. Bi an tuti'uhu, ku ne biyayya. Inna Allaha shadidul iqabi, lalle Allah mai tsananin ukuba ne liman khalafahu, ga wanda ya saba mai. Sai mu karanta aya ta uku. Hurrimat alaykum almaytatu waddamu.
وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبح إلا ما ذكيتم وما ظهر على النصر وأن تستقسموا بالأزلام. ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مطمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى يجي حرمت عليكم الميتة ga wayansu abinci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta. Abinci na farko shine mushe, mushe wato abinda ba a yanka ba daga cikin dabbobi, abinda ba a yanka ba daga cikin dabbobi shi ake kira da suna mushe. Dabbobi da tsuntsaye, amma naman ruwa shi dama wannan ba a yanka shi, inda yana rayuwa a cikin ruwa ne. Hurrimat alaikum almaita, an haramta muku mushe, ay akaluha wato cin mushe. Waddamu, an haramta muku shan jini, ay almafsuhu wato jini na yanka, jini na yanka. Kaman yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aw daman masfuhan, ko jini na yanka. Amma da akwai wa'insu abubuwa wa'inda suke jini ne, kuma Allah bai haramta ci ba. Ko wasu abubuwa waɗanda suke mushe ne, kuma Allah bai haramta ci ba. Shi ne ya zo a wani hadisi wanda malamai sun yi magana a kan ingancin shi, amma hadisin ya ce uhillat lakum maitatani wa damani, an halatta muku cin mushe biyu, an halatta muku cin jini guda biyu. Ya ce fa amman maitatani, amma mushe biyu wanda ya halatta a ci, mushe ne ya mutu ba a yanka ba, amma ana ce falhut wal jarad, kifi da fari, kaga kifi ba sai an yanka ba, duk girman kifi idan igiyar ruwa ta kado shi bakin teku sai dai mai gatari ya dauka, mai zarto ya dauka, mai wuka ya dauka, kowa ya ta diban abin da zai iya ci. Hakan nan kuma fari, da fari da dangin fari, da ake ne in na ce fari da danginta, kaga ta shinge din nan da yara suke bi idan an yi ruwan sama, wa'annan kwari duk sai dai a kama kawai a sa a frying pan a gasa, amma ba su da bukatan yanka. Wa'annan mushe guda biyu ne, wa'annan kwari ba a yanka su, da kuma kifi naman ruwa ba a yanka shi. Sannan wa ammad da mani, amma jini biyu wa'anda Allah ya halatta mana ce falkabidu wa fihar, shine hanta da saifa. Hanta jini ne ko? Hakan nan kuma saifa ita ma jini ne, amma ka gani ya halatta ce. Kaga wannan shi yake nuna maka cewa wa'anda ba su yadda da hadisi ba, ba za taɓa fahimtar addini ba. Wanda zai ce shi ba ruwan shi da hadisi, ba ruwan shi da fiqh, to gashi hadisi ya zo an hala am aya ta zo haramun ne a ci mushi, to yaya za ka yi? Ga kifi an kamo shi an sa shi gidan kankara, to ya za ka, in za ka ci kifi zuwa za ka kamo shi sai ka sa wuka ka yanka, ina za ka yanka? Yana da wuya ne, kifi na da wuya, kifi ne da wuya, ina za ka yanka? To hakan nan fari, in za ka yanka fara ina za ka yanka? To hakan nan hanta, Allah subhanahu wa ta'ala ya ci haramun ne a ci jini, hanta kuma jini ce. Hakan nan saifa, Allah ya haramta cin jini, saifa kuma jini ce. To yaya za a yi kenan? Duka waɗannan abubuwa shi yake nuna maka wajibi ne mutane su koma zuwa ga malamai domin fassara Al-Qur'ani. Idan kana jin larabci, ka ɗan yi nahawunka da sarfu, ɗan daidai gwargwado, wannan bai baka lasisi ka dinga magana akan addinin Allah yadda ranka yi maka, ba zai baka wannan lasisi ba. Dole ne sai ka tsaya tukunna ka ji yaya sahabbai suka fahimci waɗannan ayoyi, ya tabi'ai suka fahimci waɗannan ayoyi, ya tabi'i tabi'ina suka fahimci waɗannan ayoyi, sannan ka dora a kai. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace, Allah ya samu gane. Walahamul khinzir, hakan nan Allah ya haramta cin naman al-khinzir. Al-khinzir shine alade, naman alade Allah ya haramta. Babu wani dabara da za a yi wai a ci naman alade, ba wannan dabara. Shi yasa idan mutum ya je a ƙasashen Turawa za ka ji ana cewa cikin irin abincin da ake ci na snack din nan, ko kuma abincin junk food da ake cewa, a irin wannan junk food din in ka je wurin cin abinci a ƙasashen Turai, sai ka ga da a ciki sai ka ji an ce hamburger, mutum zai ci hamburger. Ai kaga ko da a nan wurinmu za ka dara cewa hamburger, amma abin da ya kamata shi ne beef burger. Wannan beef burger, idan aka ce maka beef burger ana nufin boga ne amma na naman sa. Amma aka ce ham, ham ne, ham naman alade shine ham, to hamburger ma'ana boga ne da aka yi da naman alade, shine wannan biredin mai circle da za a yi a raba biyu a sanya nama a tsakiya. To suna yin shi da naman alade, sunan shi ma ya ma fi shahara. Kuma za ka gani yaranmu da kake gani suna kallon abubuwa da ake nunawa a gidajen TV, sun saba za su ɗauka abinci ne. Idan ba a faɗa musu a irin wuraren tafsirin nan da muke karantarwa ba, yaro zai taso a haka. ‘Ya’yanmu suna kallon irin CNBC 3 ɗin nan na wasannin yara, ‘ya’yanmu suna kallon irin Cartoon Network ɗin nan na wasannin yara, da sauran waɗannan tashoshi da ake gani ka ce ai duk drawing ne, wasan yara ne. To sai ga yaranka ya taso ana wasa, an je cikin drawing ɗin sun je sun siyo hamburger misali. Za a ga yaranmu suna kallon irin cartoon ɗin nan na abin nan da akwai wasu wanda suke rayuwa a ruwa, yara suna son shi, ana ce ne SpongeBob. To sai gani a cikin wasan suna abin nan da akwai inda ake zuwa ana cin hamburger. To sai yaron ka ya saba da hamburger zai dauka ko ai abinci ne. Kwata-kwata tunanin shi ba zai kawo cewa ham ma'anan shi naman alade ba. To ana nan yaron ka zai tayi zai tafi America, zai tafi Ingila, ko a bani hamburger shi babu ruwan shi ya manta koda ya ji turanci. Amma saboda sabawa da kalman tun yana dan kankani tun yana nojiri yake ji ana hamburger hamburger shikenan kawai ta zama ai abinci ne. In ka ce ne ma ba mai kyau ba ne zai ce to ya akai duk waɗannan hamburger suke ci ya akai ba su mutu ba. Da haka sai kun kula wani irin wasanni yaran ku suke kalla a gidajen TV. Daga nan suke daukan waɗansu tunani kaga yara sun hadu suna yin fina-finai. Yawanci mu nan kasar mu ta Hausa idan aka taso yara idan suna yin wasa suna wasan dokin kara ne, suna wasan langa, suna irin ojiyo-jiyo din nan na yara. Amma yanzu yara sai ga sun hadu suna hada fim, yara sun hadu suna hada fim a cikin gidanka. Wannan shine actor, wannan shine boss. Sai zai ga yara sun zo suna nuna bindiga wai an harbi wannan kawai sai ya fadi ya baje a ƙasa da hannu. Mene kenan me suke koya kuma kai ka siyo ka aje musu? So nawa muna samun matsaloli ka ji an ce uba yana da bindiga, ɗan shi ya shiga uwar ɗakin shi ya ɗauko bindigan ya kashe abokin shi. So nawa muna samun irin waɗannan matsaloli? Da haka abubuwan da Allah ya haramta kar a maida shi abun wasa. La tuhillu sha'airallah, naman alade haramun ne. Yanzu da akwai magi da aka fito da shi wanda shi ma abin nan shi ma ham seasoning ne, magi ne ma'ana na naman alade. Yadda za a gani beef seasoning ko da akwai magi da za ku gani mai hoton naman sa ko, to yanzu an yi magi na naman alade. Da haka imar mutane suna nan ba sa kula wanda zai je kawai ya siyo a ita narka maka shi a miya kana sharba ka saki jiki. To Allah ya hana cin alade, haramun ne duk wani musulmi ya kiyaye shi. Ne Allah ya ce walahamul khinziri, da naman alade. To nan wurin da aka ce naman alade ai ana la'akari ne da abin da ya fi galibi a cikin dabba. A jikin dabba ne ya fi yawa nama. To ina waɗanda suka ce ba su yadda da hadisi da fiqhu ba? Ayar ta ce naman alade haramun ne, amma ai aya ba ta ce kayan cikin alade da tumbun alade da hantan alade da saifan alade da hungun alade da idon alade da gandan alade da ƙafafun alade. Ayar ta ce naman alade. To wanda ya ce da yadda da hadisi da maganganun malaman fiqhu ba sai ya rike ayar, sai zai je kawai ya siyo ƙafafuwan alade ko kayan cikin alade ya ta ci. Da haka dole ne a koma wurin malaman fiqhu domin su fassara mana aya. Aya ta ce naman alade, amma malamai suka ce an yi amfani da kalmar nama ne saboda yawanci in za a da yanka dabba sai ka ji an ce za mu ci nama. Kenan naman shi ne galibi a kai, amma da akwai sauran abubuwa to duka waɗannan sai an kiyaye sosai da sosai. Zamani ya zo abubuwa sun yaɗu da yawa, ana barna ta hanyoyi daban-daban. In za ka ci nama ko za ka sai nama ka je ka siya nama a wurin da yake sananne. In za ka sai nama ka siya nama inda yake sananne, an san sources in sai da naman, an san ina aka samu naman. In ba haka ba wata rana za ka je ka siyo naman alade, wata rana za ka je ka siyo naman jaki, saboda akwai jakunan da ake riba fatan jakin ne ake so yana da tsada, naman ba su da bukatan shi. To in kai wasa kuwa za ka ci naman jaki, in kai wasa za ka ci naman mushe. Shekarar da ta wuce a nan unguwar shekarar da ta wuce wata saniya ta mutu, shanu ne ina ji ko guda biyu ne suka mutu a nan unguwar. A nan unguwar aka faɗa min an ɗauke su an kai su gabas can haka wurin bola. Wallahi wani yake faɗa min ya wuce ya ga saniyan nan ga ta nan har ta fara ɗan ɗagawa. Ya ce min da ya je ya dawo zuwa yamma ya tarar babu komai a wurin sai tumbi da kashin shanun ko da kashin sanuwar. hakan nan aka ce samari suka dinga wucewa da nama sai kowa ga wannan ya tabo cinya a nan unguwan dan sai ga wani ya tabo hakar kare wai ba ku ji labarin ba babu wanda ya ji wannan labarin ba ku sani ba to haka ya faru yaran unguwa ne kuma yaran gabaki ɗayan su waɗanda suka duba din ko dai ban ce duka ba amma yawancin su musulmai ne idan aka yi rashin sa'a wani yaro zai sako cinyarsa ya je ya samu mahauci ya ziyar mai da arha a yi balangu mutane su ta cin mushe a nan unguwan aka yi wannan abun ba wai a wata unguwa ba kuma yaran Hausawa ne yaran musulmi ne yasa kar ku tsammanin wani karatun fa an wuce shi wani zai ce haba malam cinyar shi ake cewa cin mushe haramun ne to an ci imana an debo haka yara suka dinga wucewa wani ya tabo cinya wani ya tabo karkari wani ya dauko gaba daya kafin ka ce yamma ta yi ba komai a wurin sai kashin dabba amma an kwashe komai kai da kafafuwa duk an riga an dauke haka wata rana wata shekara shi ba a nan unguwan ba ne wani yaro shi kuma ina ji ana ne magana menene wannan wai ya ce yar gada ce sai abokanai suke cewa ƙarya ne wani muzuru ne wanda ya riƙa shi ne yaron nan ya kama muzurun nan ya kashe na'am ya kama shi ya kashe bai yanka ba kawai ya haɗa itatuwa yana babbakewa wai in ya gama babbakewa zai wanke zai je siyar da bushmeat sai ake ce ne kai wani ba na son faɗi sunan shi aka ce wani kaza to ai baka yanka ba yace ba komai in na ga babbakewa na yanka sai aka babbakewa ta da mushan aka yi kashe wannan dan muzurun muzuru ne rikakke ya kashe shi ya babbake shi wai bari in ya gama ya yanka to har yanzu da akwai abubuwa da dama waɗanda muke tsammanin an sani to wallahi mu canza tunaninmu kana nan a gidan kana tsammanin ƴaƴanka ai an riga an koya mu sun san komai akwai abubuwa da dama da ba sani ba kana cewa matarka ta gane bata gane ba kai ma Allah ya sa ka gane waɗannan duka sai mun dawo mu daina rena ƙananan abubuwa komai mu yi bayani Allah ya halatta kaza ya haramta kaza idan ana yi za a gamu da fushin Allah wani irin abu ne yanzu ba ma gani a rayuwa a wannan ƙasa tamu kuma duka sanadiyyar irin waɗannan abubuwa da ake janyowa na fushin Allah Allah ya haramta cin mushe a unguwa ta ta mutu an je an yi watan danta an cinye a cikin unguwan nan aka cinye san kuma babu wani bincike babu wani wanda zai kuma al'umma suna da dama da za su kai ƙara akan waɗannan sun ɗauko mushe saboda mushen nan la'alla zai iya cutarwa me yasa a abatuwa me yasa ake sanya hukuma na environment me yasa ake sanya wakilan lafiya me yasa ake sanya veterinary duka don su dinga kula da lafiyan dabbobi kafin a yanka ai inda da doka wata sanuwar ba za a yanka ta ba za a hana wanda kuma ya yanka za a kama shi to wannan mata ma mutum ma me yana kace tan oho wanda ciwon za a iya ɗauka oho to Allah ya haramta cin mushi cin mushi haramun ne mu faɗa wa ƴaƴanmu a karantar da mutane haramun ne cin mushi haramun ne cin naman alade kowane suna aka kira shi ko an yi magin shi ne sannan ya ce wa ma uhilla li ghayrillahi bihi hakan nan duk abin da aka halatta shi da sunan wani ba sunan Allah ba bi andu biha ala ismi ghayrihi duk wani abin da aka yanka ba da sunan Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ma cin shi haramun ne haƙiƙanin gaskiya wannan aya ta kunshi abubuwa da dama wanda ya kamata mu tsaya mu dan ƙara bayani a kai ina gani za mu tsaya a daidai kan wannan gaba gobe idan muka dawo malam zai maimaita mana ayar idan ya maimaita mana mu dauke ta falla-falla mu take yin bayani akai wayannan abubuwa da muka fara bayani akai insha Allah. Kafin mu rufe majalisin mu na yau, da akwai tambaya da aka rubuto, na faɗa in za a akwai tambayoyi a rubuto mu dinga amsawa yadda muka saba duk shekara. Assalamu alaikum malam, yarinya ce yar shekara 12 ta fara ganin jinin al'ada, ya halatta ya azumi cikakke kuma gashi bata mallaki hankalinta ba, ka huta lafiya. To dama yaran yanzu ai ba su da hankali. To yanzu yaro yanzu zai kai shekara 25, yana shekara 25 amma zai da hankali. Me zai da hankali? Yana nan shekaran shi 25 zai shigo gida, mama wai ba a gama abinci ba ne, kamar wannan jinjiri. Kuma shi wani contribution yake bayarwa na abincin gidan nasu? Babu. Ba contribution ɗin da zai bayar na abincin gidan nasu. La'alla yana karatu, amma wannan ba uzuri ba ne. In yana da hankali, ko kana karatu a gaban mahaifinka, shi yake biya maka school fees da komai, ka yi tunanin menene za ka yi domin kai ma ka ba da wani gudunmawa a gidanku. To ku sani cewa wannan tambaya da aka yi fa tambaya ce ne mai kyau, mai muhimmanci, cewa yarinya ta fara jinin al'ada daga shekara 12. Mai tambayan ya ce ya halatta ta yi azumi? Ba ya halatta fa za a ce ba, aka tambayar take ba cewa za a yi yawon daba ta yi azumi, tana ce e yawon daba. To ku sani ya mace takan iya fara al'ada daga shekara 9. Akan iya samun ƙyamata ta fara al'ada a shekara 9 yana faruwa. Wanda suke bibiyan social media sun ga wata yarinya a kudancin Najeriya nan, har yara 'yan mata biyu ma ba so ɗaya ba, din na gani yarinya a shekara 12 ta haihu a cikin compound ɗinsu, wani ya mata ciki kuma shekarar ta 12. Na ga irin waɗannan abubuwa sun auku a lokuta daban-daban, ba kan yarinya ɗaya ba. Da haka yarinya tana iya balaga ta fara al'ada daga shekara 9, bare 12. Duk yarinya ta fara ganin al'ada ko shekara 9 ne, azumi ya wajaba a kanta, ba wai ya halatta ba, ya wajaba. Iyayenta sai su taimake ta, a dinga ba ta abincin sahur mai kyau, a lallaɓe ta, a koya mata har ta saba da ibada. Amma shekarun balaga na ƴa mace aƙalla shekara 9 ne. Shekara 10 tana iya fara al'ada, 11 tana iya al'ada, 12 tana iya al'ada. Da dama daga cikin ƴan mata 13 suna fara al'ada, da dama daga cikin ƴan mata. To 10 ma ana yi. Iyaye ku karantar da ƴaƴanku mata, ku ji yaya suke ibada, ku koya musu ibada, su iya bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Hakan nan su ma ƴaƴa maza, cikin ƴaƴa maza wani namijin yakan fara ko yakan balaga daga shekara 13. To a lokacin da za ka gani yarinya shekara 11, 12 ma an mata aure, yaro shekara 13, 14, 15 ma an mai aure, yana nan cikin gandu, yana gidansu da matar, ana sa ido ana kula da su. Wani zai haihu ɗaya biyu ma ba a fidda shi daga gandu ba. Ana nan kafin ka ce ya shekara 20 yana iya noma abin da zai ci da kanshi, ya ci da waɗansu ma. Ya shekara 20 sai ka ji an ce an fidda shi daga gandu, sai dai ga yaro ya hayi noma, ya mallaki abin da zai ci na wannan shekarar. Yanzu ɗanka zai yi shekara 30 da wani abu, ba zai iya riƙe kanshi ba. Yana nan yana sakarci, yana jiran wai ya samu shahada, ya samu certificate, da ya gama jami'a ya je NYSC, yana jiran wai ya dawo a bashi minimum wage naira 30,000 ga jahohin da suke badawa ɗin kenan. Yana jiran a bashi minimum wage naira 30,000, ne za ta yi maka? Ne za ta yi maka a wannan rayuwa da muke ciki? Jiya ina ta farin ciki, ina jin daɗi, na je na sha mai a gidan mai naira 230 falita. Ina jin daɗi saboda na samu daga shiga na mota biyu a gabana na samu na sha na wuce ina jin dadi 230 falita naira 30,000 me za ta yi wa mutum a wata. Dole ne matasan mu sai kun gane, sai kun hada da nan da can da can da can, karatun yana da kyau, ko kuma iyaye ku taimaka wa yara. Danka yana zuwa makaranta, ka dora shi akan wata sana'a, yana so ya dan yi kasuwanci, ka dan gwada shi, ko dan tebur akan kofar gida ka dan ce me ya dan dora, daga nan ya waye ya dan samu inda zai dan raba ya dinga yi, la'alla yana da arziki akan business, wani yana da arziki akan boko, wani yana da arziki akan aikin hannu, amma sai mun yi wa kanmu karatun tanasu. Irin wannan hali da muke ciki, abubuwa duk sun riga sun lalace, samari kawai sun fara shaye-shaye, sai dai mutum ya nemi to yaya zai yi ne a wannan rayuwar. Daga an samu wani ya dashi ya sa ne ra'ayi, sai ya raba shi da iyayenshi a shiga wata sabgar daban. To iyaye ku taimaka wa ƴaƴa, ɗanka idan kaga zai yi wayek, to kasancewa daga lokacin da zai yi wayek din nan ka neman me wani abun yi banda wayek din. Ya gama wayek din shekara 18 ko to ko 17 ya gama, ka nema me abun yi. In zai dinga bin ka kasuwa ne ya bi ka, in zai bi ka wurin aiki ne ya bi ka wurin aiki, a wurin aikin nan idan da akwai dan abun da ake yi a wurin aikin nan ka dora shi a kai. Zai iya zuwa wurin aiki ya zamana ana dan photocopy, babu wurin photocopy kusa-kusa. In za ka sai me printer ne da computer da menene, ya dan fara yin dai wani abu. Duk sanda ya je jami'a ya dawo, idan ana hutu ya zo ya zauna ya yi wani abu. Yanzu wannan strike din da ake yi, in za a shekara ɗaya ana strike, to wani matashin yana nan sai dai ya dinga kantaran tuwo a gidansu, ba abin da zai yi har shekaran ta kare. To duk sai mun gyara, amma ina kira ga iyaye su taimaka wa ƴaƴansu. Iyaye su janyo ƴaƴansu a jiki, ku fahimci me ƴaƴanku suke so, ku taimaka musu in dai da hali. Allah ya taimake mu, Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu. Duk wani tashin-tashin da ake fama da shi, ka ji can wurin bom ya tashi, can wurin an yi kidnapping ɗin waɗancan, can an tada wancan ƙauye, to mu koma zuwa ga Allah. Allah ya bamu zaman lafiya, Allah ya bamu zaman lafiya, Allah ya bamu arziki mai yawa mai albarka. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.